محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بايعك هكا يوم السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a yau asabar 1 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na 23 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya na faɗi kwanan wata saboda bukatu sun yawa a kansa a bara da mun soke kwanan wata kuma yanzu an sake nasiful mansukh kenan godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya nuna mana wannan wata mai albarka muna fatan dukkan alkhairai da ke cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana da su kuma Ubangiji ya sa mu cikin waɗanda za a karbi azumin su da qiyamul lailin su cikin waɗanda za a yanta daga wuta a wannan wata mai alfarma ya sa mu cikin waɗanda za a karba addu'o'in su idan ba kuma ta ba bare mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 19 cikin suratul anfal wato wanda wannan ke nuna yau za mu tashi kan aya cikon ta 20 a dai ita cikin suratul anfal din ko muna nan bi iznihi ta'ala akan tsarinmu na fassara alqur'ani da alqur'ani fassara shi da abin da ya inganta na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da maganganun sahabbai da tabi'ai gurgurdan abin da Allah madaukakin sarki ya mana bude akai wannan ba zai hana ba fadakarwa dangane da hukuncen fikihu hukuncen lirabi na nahwu da dukkan wata fa'ida da za ta iya amfanar mai saurare ɗalibin ilimi ko sama da shi ko na ƙasa da shi duk abin da za mu faɗa na daidai Ubangiji ta'ala ya mana gaban katar a kansa mai Allah ce
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون
وبنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني أطيعوا الله ورسوله ويطاع على الله kuyi da'a ga manzansa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'a ga Allah tana nufin bin abin da yace ayi da kuma barin abin da yace a bari haka kuma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tana nufin haka shi lafazin da'a dai yana nufin imtisalul awamir yana nufin kuma ijtinabun nawahi idan Allah yace ayi kaza yin wannan abin ya zama shine da'a din idan kuma Allah ya ce a bar kaza ko manzansa barin wannan abin ya zama shine da'a ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu kada ku kawar da kai anhu ga barin sa shiwa shi Allah ko shi manzan Allah wa la tawallaw anhu kada ku juya masa baya ai an ambaci Allah ne an ambaci manzan Allah wato kenan muqtadal kalam shine an yarji ad-damiru musannan lamirin ya koma a matsayin musanna wala tawallaw anhuma amma sai aka ce wala tawallaw anhu aka kadaita damirin saboda da'ar Allah bata yiwa sai da da'a ga manzon Allah da'a ga manzon Allah bata yiwa sai ga da'a ga Allah man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza da haka kuma aka ce wallahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu a madadin a ce a haqqu an yurduhuma in kanu mu'minin domin bin Allah haɗe yake da bin manzan Allah haɗe yake da bin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tawallau anhu, kada ku juya baya ga barin abinda Allah yake so ko manzansa. Wa antum tasma'un, alhalin kuna ji, alhalin kuna saurare. Kuna sauraren me? Kuna sauraren abinda ya wajaba a saurare shi. Abinda ya wajaba a saurare shi shine wahayin da Allah ya saukar dan tsirar dan adam a gobe kiyama. Wannan shine ya zama wajibi a ji shi a saurare shi. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un, kada ku kasance kamar waɗannan da suka ce mun ji, alhalin kuwa ba su ji ba. Suwa ne waɗanda suka ce mun ji, alhalin ba su ji ba? Sannan ya za a yi ga mutum ya ji kuma a kore masa ji a ce bai ji ba? Duk abin nan da nake faɗa daga farkon innal hamdulillahi zuwa yanzu, kana gabana kana saurare kuma in ce baka ji ba? Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce waɗanda ake nufi da wannan zance su ne Yahudu, alladhina qalu sami'na wa hum la yasma'un, sun ce mun ji amma kuma ba su ji ba. Saboda ji ana so ya haifar da da'a. Idan ji bai haifar da da'a ba, da jin da rashin jin duk ɗaya ne. Su da suka ce sami'na, a madadin suka ce, a madadin su ce wa ata'na, sai suka ce me? Sami'na wa asaina. Kaga sun ji ba su ji ba kenan. Sami'na wa asaina, mun ji amma mun saba, ba za mu yi biyayya dangane da abin da muka ji ba. To ko mummunai, kada ku zama haka. Ku yi ji na biyayya dangane da duk abin da Allah ya faɗa ko manzansa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna sharrad dawabbi inda Allahi as-summul bukmu alladhina la yaqilun. Lafazin shar asalinsa akwai alif a cikinsa, wato kenan ashar, ko da yake yana gaba. Inna sharrad dawabbi, inna sharrad dawabbi, lafazin shar akwai alif a cikinsa, wato asharru ne, wato ala wazni af'alu alladhi yadullu ala tafdil, wanda yake nuna fifiko. To amma da lafazin shar da kishiyarsa, kishiyar shar shine me? Khair. Dukkanin su kowanne akan cire masa alif din da ke nuna fifiko, a madadin a ce akhyaru ko a ce asharru, sai a ce a khairun ko kuma sharrun, daidai yake da akhyaru da kuma asharru. Wala rubbama aghnahumu khairun wa shar min qawlihim akhyaru minhu wa ashar, ma'ana an qaulika akhyaru minhu wa ashar, ba sai ka ce asharru ba, ba sai ka ce akhyaru ba, lafazin sharru din ka daina nuna fifiko. Abin nufi kenan, inna sharrad dawabi, mafi sharrin dabba, ba ko dabba ma'abuciyar kafafu guda hudu ba, mafi sharrin halittar da ke tafiya a ban kasa. Don lafazin addawab jam'i ne na addabba, lafazin addabba ya shafi dukkan wata halitta da ke ban kasa. Dan adam na ciki, tsuntsaye suna ciki, masu kafa hudu suna ciki, masu jan ciki suna ciki. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma, fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba, yakhluqu Allahu ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Abinda wannan aya take nuna a cikin suratul nur, wato dukkan abin da ke tafiya a ban kasa ana kiran shi da suna dabba. Saboda me? Li'annahu yadibbu ala al-ardi, dan yana tafiya a ban kasa. Tafiyarsa a ban kasa yasa aka samu suna addabatu, abin da ke tafiya a ban kasa. Sai dai a fagen zance, dukkan wanda ya ce maka kai dabba ne ya zage ka, zaka ji bai maka daidai ba, dan me zaka ce mun dabba bayan ni mutum ne? To amma a fagen larabci tsantsa, idan an ce dabba da mutum din, da dabbobi masu kafa hudu, da masu kafa biyu, da tsuntsaye, duk sun shiga ciki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Inna sharrad dawabi, mafi sharrin halittar da ke tafiya a ban kasa, inda Allahi, a wurin Allah subhanahu wa ta'ala, as-summu, su ne waɗanda ba sa ji, al-bukumu, waɗanda suke bebaye, kurame bebaye, allazina la ya'kulun, waɗanda ba sa hankaltar abin da ake faɗa musu. Lafazin as-summu jam'i ne na al-asam, al-asammu wato kurma wanda baya ji. Lafazin al-bukumu jam'i ne na al-abkamu, al'abukamu bebe wanda baya magana, kasan kurma wanda baya jin sauti, bebe wanda baya iya furta magana da bakinsa. To kenan asummu albukumu bebaye kurame, ba bebaye kurame ta fuskar halitta ba, a'a kuraman da suka kurincewa gaskiya. Idan ana faɗan saƙo na alqur'ani ba sa ji, ba su da lokacin sauraron alqur'ani, ba su da lokacin sauraron hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba su da lokacin sauraron wa'azi. Su lokacinsu na sauraron labarai ne, na sauraron dukkan wani abu ne na shakatawa da holewa da morewa, amma banda wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga sun zama waɗanda ba sa ji amma ta fuskar wahayin da Allah ya saukar, amma ta fuskar waɗansu al'amuran duniya suna saurare, sukan ji, sukan saya da kuɗinsu su sa a cikin tape recorder, ko su sayo CD su sa a computer, ko su yi duk abin da za su yi don su ji su more, amma banda abin da Allah ya ce, banda abin da manzo Allah ya ce. To ƙarshen hasara kenan a rayuwar ɗan adam ya zama haka. Albukumu ba wai ba sa iya magana bane ba, suna kowace irin magana ta duniyarsu, amma ba sa iya magana ta faɗin gaskiya. Su ba za su faɗi gaskiya ba a karan kansu, ba kuma za su iya faɗawa wani gaskiya ba. Sun bebance wa gaskiya, ba sa iya faɗarta. To duk wanda ya zama haka shi ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa. Duk mutumin da idan an faɗa masa gaskiya baya ji, duk mutumin da shi bakinsa baya iya furta gaskiya, to wannan shi ne mafi sharrin halitta a ban ƙasa. Allah tsare su. Allazina la ya'qilun su ne waɗanda ba sa hankaltar abin da ake isar musu na wahayin Allah. Ubangiji ta'ala ya ce, walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum. Inda Ubangiji ta'ala ya san akwai alkhairi tattare da su, da ya jiyar da su. Walau asma'ahum, in ko da zai jiyar da su ɗin, latawallaw wa hum mu'ridun, da sun juya baya suna masu kawar da kai, ba za su saurara ba. Wannan gaba a cikin aya, ko wannan aya ta ƙarshe tana buƙatar bayani. Ubangiji ya ce da ya san alkhairi a tattare da su, da ya jiyar da su. Amma kuma da ya jiyar da su ɗin, haka kuma da sun juya baya suna masu kawar da kai. Wato kenan ji na farko ba shi ne ji na biyu ba. Ji na farko shi ne jiyar da su, ji na karɓar gaskiya. An gane ku? Inda Allah ya san akwai alkhairi tattare da su, da ya jiyar da su, ji na su karɓi gaskiya idan sun ji ta. Walau asma'ahum, inda ko zai jiyar da su, ji na isar da hujja, latawallaw, to za su kawar da kai, wa hum mu'ridun, ba dai za su karɓa ba. Kaga kenan ji ya kasu kashi-kashi. Don haka malamai da suka yi nazarin ayoyin alqur'ani suka ce alaƙar mutane dangane da alqur'ani ko wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah iri huɗu ce ta fuskar saurare, ko dai waɗanda kwata-kwata ba sa saurare. Wannan hasmi wa junansu wasiya. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Suka ce kar ku saurari wannan alqur'ani. Sun yi wa junansu wasiya kan haka, kada a saurari alqur'ani. To akwai wanda qur'ani baya da rabo a cikin rayuwarsu. Awa 24 cikin ginansa baya iya sauraron alqur'ani, ko qira'a zalla, ko hada da tafsirinta da bayani da sharhin abinda qur'anin ke cewa, kwata-kwata baya saurare. Kashi na biyu cikin mutane waɗanda suke saurare amma ba sa jin abinda qur'ani ke cewa. Sun saurara amma umarni ne ba su sani ba, hani ne ba su sani ba, maganan wuta aka yi da maganan aljanna su ba sa iya bambancewa, halal aka ce haramun aka ce ba sa iya rarrabewa, bayanin shari'a ko bata aka yi duk ba sa iya rarrabewa. Wannan su ne kashi na biyu cikin mutane. Ubangiji ya ce wa mathalul ladhina kafaru ka mathalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun wa minhum man yastami'u ilaik وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَدَنَّ suke saurare amma ba sa fahimta, ba sa rarrabewa tsakanin umarni, hani, halal, haramun, kawai su dai sun ji sauti ya wuce na alqur'ani. Daga nan gurin sai kashi na uku na cikin mutane waɗanda sun saurara, sun fahimta amma ba za su bi ba. Sun saurara, sun gane, hani aka yi a nan, can umarni aka yi, nan bayanin halal ne, nan bayanin haram ne, an faɗa musu sun fahimta sun gane, amma kawai ba za su bi ba. Irinsu Allah yake nufi dai sai a fatatma'una an yi minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ma'ana yasma'una kalam Allah sun jiji na fahimta, thumma yuharrifunahu sai suka rikida suka garwaya shi suka rikitar da abin da suka ji din min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi wa hum ya'lamun. To kaga wannan kashi na uku kenan. Kashi na hudu su ne masu rabauta waɗanda za su ji, za su fahimta, kuma za su bi duk abin da suka ji, za su gane kuma za su yi biyayya, in an ce ku yi za su yi, in an ce ku bari za su bari. An gane ko? Wa iza sami'u ma unzila ila rasuli tara ayunahum tafidu min ad-dam' mimma arafu min al-haq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin. Iza sami'u ma unzila ila rasul, idan sun ji abin da aka saukarwa manzon Allah, tara a ayyunahum tafidu min ad-dam'i, sai kaga idanunsu suna fitar da hawaye saboda imani ya ratsa su, saboda wa'azi ya shiga cikin loko, kowane loko a zuciyarsu. To kaga wannan ji na saurare da biyayya kenan. Irin sa ake nufi cikin fadin Allah ta'ala, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. شي ake nufi da aka ce wa in sarafna ilayka nafara min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yaday yahdi ila alhaq wa ila tariqin mustaqim. To wannan ita ce alaƙar mutane dangane da alqurani ta fuskar saurare. Ko wanda gaba ɗaya baya saurare shi ya fi kowa taɓewa cikin mutane, ko wanda yana saurare amma baya fahimta shi ma dai taɓaɓɓen ne, ko wanda ya saurara ya fahimta ya gane amma ba zai bi ba, to wannan ai shi ya fi kowa ma taɓewa, domin ya yi daidai da Yahudu. Alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Amma sai waɗanda suke masu rabauta su ne waɗanda za su ji, za su fahimta, kuma za su yi aiki da shi. Allah ya sa mu cikin su.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.
وبنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا وأنت سكي إيماني استجيبوا لله وللرسول كو أمسى وألا ko amsawa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, idza da'akum lima yuhyikum, idan ya kiraye ku zuwa ga abinda zai raya ku. Asalin zancen idza da'akum lima yuhyikum wato ya untabiyu damma gareta, amma istuskilat alal ya'i, dan haka sai aka mayar da ita sukuni. Idza da'akum lima yuhyikum, idan ya kiraye ku zuwa ga abinda zai raya ku. Waɗansu daga cikin malamai suka ce abin da zai raya mutane wato shine alqur'ani mai girma, ko amsawa manzon Allah idan ya yi kiran ku zuwa ga alqur'ani. Waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi musulunci, ko amsawa manzon Allah idan ya yi kiran ku zuwa ga addinin musulunci. Waɗansu malaman suka ce abin da ake nufi da idza da'akum lima yuhyikum aljihad fi sabilillah, yin jihadi idan ya da kalmar Allah. Ma'ana idan ya kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku shine jihadi. Gamammiyar magana cikin maganganun malamai suka ce dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi, to binsa rayuwa ce, barinsa kuma wato ya zama kamar mutuwa, hasara ce, taɓewa ne. Manzon Allah na kiran mutane ne zuwa ga abinda zai rayar da su. Malamai suka ce ɗan adam Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gina shi ta fuska biyu, gini na farko dangan jikinsa, gini na biyu ruhinsa. Mala'ika shi ya zo ya busawa ɗan adam rai bayan an samar da gangan jikinsa, sai kuma aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin rai din kuma a busa masa wani sabon rai. Ita zuciya a jikin dan adam ko ruhi a jikin dan adam shine asalin dan adam, domin idan ya kasance jiki abu ne da ake gani, rai ko ruhi ba a ganin sa, kuma shine injin da ke tuka gangan jiki zuwa ga yaje wuri kaza ko ya ki zuwa wuri kaza, ya bayar ko ya karba. Hannaye gaba ɗaya suna bin umarni ne na abinda zuciya ta ce a yi. To shi mala'ika ya busa rai ne a jiki, manzon Allah kuma ya zo rannan da ke jiki ko ruhin dan adam, sai kuma manzon Allah ya busa masa rai ta fuskar wahayin da aka saukar masa. Wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratil mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور. واتو داي منزان الله صلى الله عليه واله وسلم وهين دا اكا سوكر مسا yana gyara zuciyar dan adam ya kawar da dattin dake cikin ta, dan haka an sa kiran sa rayuwar zuciya ne. Rayuwar zuciya kuwa ita ce aula a ala sama da rayuwar gangan jiki. Ina fata an fahimta. Ko mun lafiyar jiki idan zuciya ta lalace to babu dan adam, to ko babu abinda zai gyara zuciyar dan adam sai abinda aka saukar na wahayi, yi na yi bari na bari, ayoyin alqur'ani, hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su suke gyara zuciyar dan adam. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum, ko ansa kiran Allah, ko ansa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan ya kiraye ku zuwa ga abinda zai rayar da ku. Malamai suka sake cewa rayuwa din kuma dai ta nan sai mu fuskanci iri biyu ce, akwai hayatul qulub rayuwar zukata, akwai hayatul abdan rayuwar gangan jiki. Rayuwar gangan jiki rai da ake busawa jikin dan adam shike raya shi, rayuwar zukata wahayi da ake saukarwa shike raya zukata. Sannan koda jiki yana da rai in zuciya ta riga ta mutu, to wannan jiki din ba zai ci moriyar ransa ba, ba zai amfana da komai ba, yana cikin hasara ne. Shi yasa Ubangiji Ta'ala ya kwatanta kafare da cewa matattu ne, ya kwatanta mai imani da cewa rayayye ne. Aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kaman masaluhu fi adh-dhulumat laysa bi kharijin minha. Shi rayuwa iri biyu ce, rayuwar zukata ta hanyar imani, ta hanyar ilimi ingantacce, ta hanyar alqur'ani, ta hanyar hadisi, rayuwar gangan jiki ta hanyar rai da ake busawa dan adam. Daga nan gurin kuma sai wuraren rayuwa din, wuraren da ake rayuwa kuma iri uku ne, rayuwa ta duniya, rayuwa ta barzahu, da kuma rayuwa ta ranar lahira. Rayuwar duniya babu yanda za a yi ka ji dadinta sai in akwai rayuwar zuciyarka ta hanyar imani. Haka kuma rayuwar barzahu, arzikin da ke cikinta da ni'imar da ke cikinta na da alaka ne da rayuwar zuciya da kai tun kana duniya. Haka kuma rayuwar lahira, rabauta da ke cikinta dukkansu suna da alaka ne da rayuwar farko da ka gina kanka ta imani tun a duniya. Ashe wuraren rayuwar guda uku ne, ko rayuwa ta duniya, ko rayuwa ta barzahu. Rayuwa ta barzahu abin da ya biyo bayan mutuwa kafin a tashi kiyama. Yanzu dukkan waɗanda suka mutu suna barzahu, dan Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yub'athun, wato ba a je lahira ba gaba ɗaya, domin lahira gaba ɗaya ake tafiya, wani baya riga wani zuwa, sai an yi busa wadda kowa zai tashi. Thumma nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun, sannan ne kowa zai tashi. Wato kenan farat daya, lokaci daya duk za a je lahira. Dan haka dai abinda manzon Allah ke kira zuwa gare shi abinda zai tabbatar da rayuwar zuciya ne, wanda rayuwar zuciya ne kuma ke sa rayuwar gangan jiki ta dadi. Sannan kuma in mutum ya raya zuciyarsa da imani zai ji dadin rayuwar duniya, ya ji dadin rayuwa ta bayan mutuwa kafin tashin kiyama, sannan kuma ya ji dadin rayuwa ta ranar tashin kiyama. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu kusani anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ubangiji Ta'ala yana sanya tsari, yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yana sanya tsari tsakanin dan adam da zuciyarsa. Wa annahu ilayhi tuhsharun, kuma lalle shi Allah ya zuwa gare shi za a tara ku gaba daya ranar tashin kiyama. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi, yana sanya shamaki ko tsari tsakanin dan adam da zuciyarsa, ma'ana ya sanya shamaki tsakanin ma'abuta da'a da sabo, sai suka samu rinjayen aikin da'a, ba su fada wa sabo ba saboda hijabi da shamaki da Allah ya sa a tsakaninsu da sabo, kamar yadda ya sanya shamaki da tsari tsakanin ma'abuta sabo da imani, ta yadda shamakin da aka sa sai ya hana su yin imani, ko da sun ji sun gane ba za su yi imanin ba, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya shamaki tsakanin imani da kafirci. To kenan wannan shine tsari da Allah ke sawa tsakanin bawa da zuciyarsa. Haka waɗansu malamai suka fassara ayar, waɗansu kuma suka ce abinda ayar take nunawa kusancin Allah da zuciyar ɗan adam, ta yadda babu wani abu da ke tsakanin zuciyarka da Ubangijinka. To irin wannan kusanci na Allah tsakanin shi da zukatan bayi wani abu ne gaibu, shi ya baiwa kansa sani, sai dai mu ji mu yi imani da abin, amma ba za mu iya kwatanta abin a cikin zukatanmu ba, ba ma iya bayanin kaifiya, ba ma iya tasawurin kaifiyarsa, yaya kusancin Allah yake da zukatan mutane. To wannan haka waɗansu malaman tafsiri suka fassara ayar. Duka dai guda biyun abin da ke nufi, idan Ubangiji Ta'ala ya kiraye ka, to sai kai kokarin ansawa, dan idan aka kiraye ka ka fahimta kake ansawa, to sai a sanya shamaki tsakaninka da imani, ko kana son kai imani nan gaba ba za ka iya ba, a sanya shamaki tsakaninka da ayyukan da'a, ko kana son kai aikin da'a nan gaba kuma ba za ka iya ba. Daidai da Yahudawa da suka fahimci gaskiya suka kauce mata, sai Allah ya sanya shamaki tsakaninsu da ita, daga baya suka dawo suna son su gane, kuma shamaki ya hana su. Falamma zagu azaga Allahu qulubahum, kamar yadda Ubangiji ce wani qallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim yamhun, wato mukan juyar da ganin mutane, mukan juyar da zukatansu, mu rikida su su zanto baibai, ta yadda ba za su yi imani ba a karo na biyu, tunda a karan fari an kirai su zuwa ga imani sun gane kuma suka ki, to karo na biyu ko sun so ba za su iya ba, Allah ya sanya shamaki tsakaninsu da imani. Ina fatan mun fahimci ayar. Wato dai ayar tana razani ne, tana firgici ga dukkan wanda aka ce da shi yi kaza bar kaza karkashin ayoyi na Alkur'ani, karkashin haske na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To ya kamata yi wa kansa gata, ya bi wannan abin da aka ce ya bi, ya bar abin da aka ce ya bari, dan idan har bai yi hakan ba kuma hakan ya maimaito, to Ubangiji Ta'ala na iya sanya shamaki, ko da kana son kai imanin, ko da kana son kai aikin babu kai ba gaman katar din Ubangiji. Allah ya tsare mu. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun, zuwa ga Ubangiji za a tara ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama. Wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitnar da ba za ta shafi waɗanda suka yi zaluncin cikin ku ba su kadai, ku ji tsoron fitna wadda idan ta zo ba za ta keɓanci waɗanda suke azzaluman cikinku ba kaɗai, a'a za ta shafi kowa da kowa ne. To me ake nufi da fitina? Kamar yadda muka sha faɗa a wannan majalisi na tafsiri, fitina a cikin Alkur'ani tana da ma'anoni. Shirka ana kiranta fitina, wa qataluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna Allaha bima ya'maluna basir. Fitina kaga shirka kenan. Sannan fitina ana nufin al-ibtila, jarraba, a jarrabi mutum, wato dona abu, an gane ku? Wa nabluukum bis-sharri wal-khairi fitna wa ilayna turja'un. Sannan wato ainihin fitina ana nufin at-ta'zib, yiwa mutum azaba da wuta. Yawmahum 'alan-nari yuftanun dhuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun innal ladhina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq. Kaga duk wannan na daukan fitina. To amma me ake nufi da fitina a nan gurin? Abdullahi dan Abbas sai abinda ake nufi da fitina a nan gurin, aiki na barna ya faru a cikin gari ana kallo, a ki inkari, a ki hanawa, wannan ita ce babbar fitina. Aiki na barna kamar shan giya ya zama kamar yadda ake sayan Coca-Cola, haka ake sayar da ita, ba mai cewa ba haka ba, malamai ba sa faɗa, sarakuna ba sa magana, gwamnati ba ta cewa komai, fataucin muggan kwayoyi, shan kayan maye, duk ya zanto abinda ake kwalliya da shi, ake ado da shi. Ayyukan barna su faru ana gani, ko an san masu yi amma sun fi karfin doka, a yi shiru a kyale, ba za a yi magana a kai ba. To wannan ita ce fitina. Wata ko fitnatan, ku kiyaye fitinar da la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, uqubata idan ta zo ba za ta takaito akan wanda suka yi wannan barna su kadai ba. idan Ubangiji Ta'ala ya tashi yin fari, ba sai gonar ƴan marisa ba, mashaya kadai, ba sai gonar mazinata ba, ba sai gonar masu kisan kai ba, ba sai gonar maɓarnata ba, kowa da kowa zai rasa ruwa ne a gonarsa. Idan Allah ya turo wata musiba a cikin mutane, ya turo sankarau, ya turo kwalara, ya turo wata musiba, takan shafi mutane ne gaba daya. Ta faru, ma'ana idan wani aiki na sabo ya yadu a cikin gari, to a samu waɗanda za su tashi su yi musu, su yi inkari, su ja hankali, su gargaɗi mutane su ce a daina. Idan an samu wannan, to kamar su ne suka zame wa garin garkuwa daga saukar azabar Ubangiji. Idan an rasa wannan, to garin baya da kariya daga saukar azaba, ko yunwa, ko fatara, ko cutuka da sauran manya-manyan musibu. Allah na iya jarrabar, kuma idan abin ya zo zai tafi kowa da kowa. Da wanda ya barnar a inda yi, da wanda yake zaune a gida bai ji ba, bai gani ba. La tusibanna allazina zalamu minkum khassa, ba waɗanda suke zaluncin kaɗai ba mu zai shafa, kowa ma abin da ya shafa sa. Mafi kusancin misali da zaka gane wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da malamin suke kawo shi dan alakanta shi da wannan aya. Wani lokaci su kawo shi dan alakanta shi da ayat da ke cikin suratul Maida, ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaytum ila Allah marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ke bada bayanin, yake buga misali tsakanin mutane da suke ayyukan sako, mugunyar ayyuka, da waɗanda suke gefe su kuma ƴan ba ruwanmu, ba sa yi kuma ba su hana a yi ba. Yace kamar matafiya ne su dukan suka hau jirgin ruwa. Da suka hau jirgin ruwa, waɗancan suna ƙasa, waɗannan kuma suna bene na sama. To kaga waɗanda suke sama su ne suke kusa da inda za su iya ɗebo ruwan teku in suna buƙata. Amma wanda ke ƙasa dole sai ya hayo inda na sama yake kafin ya ɗebo ruwan. To da sun buƙaci ruwa sai su hayo sama su ɗebi ruwa sai su koma. Da sun buƙaci ruwa sai su sake maimaita haka. Sai suka ce bayan Allah mun dame ku da yawa. Abinda muke gani, bari mu huda jirgin nan daga nan ƙasa. Sai ruwa ya shigo ciki, kaga ba sai mun yi ta zuwa muna muku shiga da fice ba. Manzo Allah ya ce in suka kama hannunsu suka hana su huda jirgin, to za su kai gatti sun tsira tare. Amma in suka kyale suka ce ku huda ba ruwanmu, mu ba mu ne muka huda ba, to gaba ɗaya za su hallaka. Kaga wancan hadisi daidai da ka dora shi a daidai nan, wata ko fitnatul lati sibanna allazina zalamu minkum khassa. Wa alamu, ku sani cewa anna allaha shadidul iqab, lalle Allah ta'ala mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa. Sallace
wa zkuru id antum qaninun مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
Ubangiji ce wazkuru, ku tuna, iz antum qalilun, lokacin da kuke ƴan kaɗan, mustad'afuna fil ard, ana raunana ku a bankasa, ba ku da ƙarfi, ba ku da yawa, waɗansunku a kashe, waɗansunku a ɗaure, waɗansu a bautar da su. Takhafuna an yatakhatafakum an-nas, kuna jin tsoron kar mutane ma su yi muku ɗauki ɗaiɗai, a kama wannan yau a kashe, a kama wancan yau a kashe, har ya zanto babu kowa. Lafazin at-takhatuf ko al-khatfu a cikin larabci shine al-akhdhu bi sar'a, daukan abu da gaggawa ko damkar abu da sauri. Shi yasa shaho ko shirwa lokacin da yake daukan abu sai ake kwatanta shi da wannan. Fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih, ma'ana al-khatfu kenan ko at-takhatuf. Takafuna an yatakhatafakum an-nas, kuna jin tsoron kar mutane su yi muku dauki daidai. Yau a gama da wannan, wata rana a gama da wannan, har ya zanto babu ku. Ku tuna wannan lokaci da kuke cikin irin wannan yanayi. Fa'awaku, sai Ubangiji Ta'ala ya baku kariya, shine awaku. Lafazin al-iwa'u shine taro abu ka sa masa shinge ka iyakance shi. To kaga bayar da kariya kenan. Wa ayyadakum bi nasrihi, kuma ya karfafe ku da nasararsa subhanahu wa ta'ala. Wa razaqakum min at-tayyibat, kuma ya arzuta ku daga dangin at-tayyibat, dangin abinci da dangin abin sha waɗanda suke dadada kuma na halal. La'allakum tashkurun, dan ku zanto masu godiya a gare shi. Wannan aya tana tunatar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbai zaman su na da a Makka. A yanzu bayan an zo Madina ga halin da suke ciki. A da a Makka ba su da yawa, su ƴan kaɗan ne. A da a Makka ba su da ƙarfi, mustad'afuna fil ardi. Abinda ake nufi da al-ardu anan ardi Makka. Waɗanda aka raunana ku an fi ku ƙarfi a garin Makka. Ba ku da kacewa. Kuna jin tsoron duk inda kuka nufa ma, wato kamar ana kallon ku. To amma sai Ubangiji Ta'ala ya taro ku zuwa Madina. Wa ayyadakum bi nasrihi, ya taimake ku da taimakonsa, da agajinsa, da nasararsa. Wa razaqakum minat tayyibat, yasa waɗansu daga cikinku suka zanto ƴan kasuwa, suka samu kuɗi, suka samu wadata. Waɗansu suka zanto manoma, suka samu kuɗi, suka samu wadata. Sannan kuma kuka je yaƙi, nan ma kuka samu ganima, ɗoriya akan nasara a filin yaƙi, waɗannan ma kuka samu wadata. Shine razaqakum minat tayyibat, duk Ubangiji Ta'ala ya muku wannan ne, la'allakum tashkurun, dan ku zanto masu godiya a gare shi. Wato nan ayar tana tunatar da musulmai ni'imar da suke ciki a Madina bayan wahala da suka sha da a zaman Makka. Sai Allah ce mai,
ya ayyuhal ladina amanu la takunu Allah war rasul wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم.
وبنجي سي يا أيها الذين آمنوا يا وقند سكي إيماني لا تخونوا الله والرسول كدكها إنت الله كدكمكها إنت من زنزراء أنه محمد صلى الله عليه وسلم وتقولوا اماناتكم كما قد كها انتي امانونكم وانتم تعلمون الحال كنا cikin sani. Wato cin amanar Allah shine at-taqsir fi ada'i haqqihi, mutun ya zanto, ya ragwance, ya kasalance da gangan wajen bayar da haƙin Allah na ibada. Kamar yadda cin amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutun ya kasalance, ya ragwance wajen nauyin da aka dora masa na biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ubangiji ayi masa da'a manzon Allah, Ubangiji ayi masa bauta manzon Allah, ayi masa da'a. Wato duk lokacin da mutum ya san ga wani abinda Allah ya shar'anta masa na ibada a matsayin wajibi, kuma yana da ikon yi ba kasawa yayi ba, ragwanci yasa ya ki, to ya ci amanar Allah game da wannan. Kamar yadda duk lokacin da mutum ya san ga wani umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kangare masa, alhalin yana da ikon ya iya bi, to nan ma ya ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba bambanci tsakanin babban abu ko karamin abu, sai dai girman abu idan na umarni ne, ko shakka babu akwai uquba ga wanda ya saba. Amma idan ya zanto umarni ne karami, to wannan sai dai a ce mutum ya yi hasarar lada. Amma dai akwai wani nau'i na taɓewa a cikin hasarar lada. La takunu Allah war rasul, kada ku ci amanar Allah, kada ku ci amanar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa takunu amanatukum, kuma kada ku ci amanar aman, kada ku ha'inci amanoninku dake tsakaninku ku da juna. Wani ya baka amana karka ci amanarsa, wani ya baki amana karki ci amanarsa. Wa antum ta'lamun alhali, kuna cikin sani. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suna danganta saukar wannan aya da abin da ya faru a yakin Banu Qurayza, wanda Banu Qurayza wata kabila ce daga cikin kabilun Yahudawa guda uku da suka yi makwabtaka da manzon Allah a Madina. Abin nufi, wurin zaman su na kusa da garin Madina. To sun yi alkawali na zaman lafiya tsakaninsu da manzon Allah, amma sai suka warware alkawalinsu. Da haka sai manzon Allah ya umarni a yaƙe su. Bayan an dawo daga Ghazwatul Ahzab kenan, yace da sahabbai, dukkan wanda ya kasance mai ji da da'a da biyayya, fa la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Banu Qurayza, kada wanda la'asar ta zo masa face sai a Banu Qurayza. Aka je aka zagaye garin, aka yi masa kawanya har tsawon kwanaki. Daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su zabi hukunci, hukuncin wa suke so ayi musu. Shin shi manzon Allah ya zartar da hukunci, ko kuma ya bayar da hukuncin su a hannun Sa'ad ibn Mu'az, wanda Sa'ad ibn Mu'az yana cikin kabilar Aus, cikin kabilun Larabawa na Madina. Su kuma akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da taimakekeniya da juna tsakaninsu da Banu Qurayza. Da haka so Banu Qurayza suka ce sun yadda cewa Sa'ad ibn Mu'az ya zo, duk abin da ya ce a yi musu a yi musu, in ya ce a kore su a kore su, in ya ce a mayar da su bayi sun yadda, in ya ce a karkashe su duk sun yadda. To sai manzon Allah ya tura Abu Lubaba ibn al-Munzir, yace je ka kira Sa'ad ibn Mu'az. To da Abu Lubaba ibn al-Munzir ɗaya daga cikin sahabbai ne, shi ma kuma yana da hulɗa ta rayuwa ta yau da gobe tsakanin shi da su Yahudawan Banu Qurayza, yana da dukiyarsa a unguwarsu ko a garinsu, saboda haka ba zai so ba a far musu a ce don a karkashe su. Lokacin da suka taho da shi da Sa'ad ibn Mu'az, sai shugaban Yahudawan ke tambayar Abu Lubaba ibn al-Munzir, yaya wani hukunci za mu zaɓa? Mu zaɓo cewa a yi mana hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah ko kuma yaya? To shi kuma yana so ya ce musu kar ku zaɓi wannan don hukuncin wannan kisa, sai ya musu haka da wuya, ma'ana kar ku yadda ku zaɓi wannan, in kuka zaɓi wannan wanda aka nuna haka. Ya ce wallahi ban bar wajen ba sai da na tabbatar na ha'inci Allah na ha'inci manzon Allah, don me ya nuna musu ai Yahudawa ne, in kyale su mana a kashe su. Karshe dai Sa'ad ibn Mu'az wato ainihin ya yanke hukunci a kansu, cewa shi abin da yake gani duk wanda yake baligin cikin su kawai a kashe shi, wanda ba baligi ba, yaro karami wanda bai balaga ba kuma, wato ainihin a mayar da shi bawa, dukiyarsu kuma ta riga ta zama ganima. To bayan an yi wannan, Abu Lubaba ibn al-Munzir da yayi wancan abu, sai ya tafi masallaci da kansa, ya je ya daure kansa, ya ce wallahi ba zan kunce kaina ba da wannan sarka har sai manzon Allah ya zo ya kunce ni, shaidar cewa abinda ne Allah ya yafe min kenan. Amma matukar manzon Allah bai zo ya kunce ni ba da kansa, to ba zan samu natsuwar cewa Allah ya karɓi tubana da nadamar da nayi ba har sai manzon Allah ya zo ya kunce ni. Kuma haka abin ya faru, har sai da manzon Allah ya kunce shi da kansa. To abinda wannan ke nuna wa shi ne, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ma'asumai bane, sukan iya yin kuskure. Abinda suke da shi shine al'adala, amma ba su da abinda ake kira al-isma. Kuma akwai bambanci tsakanin al'adala da kuma al-isma. Lafazin al-isma shine mutum ya samu tsaro ta yadda ba zai yi ayyukan barna ba, ba zai yi aikin zunubi ba. To mai isma irin wannan kuma sai annabawa. Amma wani wanda ba cikin annabawa ba, sai dai a ce ya zama adali. Shi ko adali ba wai wanda baya sako bane adali. Adali wanda baya dawwama akai aikin sako. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Adalai kenan wadanda idan sun aikata wata alfasha, aikin sako kenan, ko suka zalunci kansu ta hanyar sakaci da wani wajibi, dandanan sai su tuna Ubangiji, sai su nemi gafaran zunubinsu. Don haka sun san ba mai gafarta zunubi sai Allah. Ba sa zarcewa akan aikin barna su yi yau su yi gobe su yi ta yi su dawama a kai. Adali baya wannan. Wato kenan adali ba shi ne wanda baya sako ba. A'a, adali baya dawama akan sako. Ko ka ce adali ba shi ne wanda baya sako ba. Adali yana sako, sai dai ayyukan kirkinsa sun rinjaye na sakonsa yawa. To wannan shi ne adali. Ko ranar tashin kiyama, shiga aljanna ba wai wanda baya sako bane, a waye yake da rinjayen aikin kirki? Fa amma man saqat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasaru anfusahum bima kanu bi ayatina yazlimun. Da haka abinda ake kallo rinjayen aikin alkhairi, sai mutun ya zama adali. Wanda yake da rinjayen aikin barna kuma, to kuma ya zama ba adali ba kenan, ya zama fasiki. Ko mutumin da duk yake zunubi amma dandanan kuma ya tuba ya koma zuwa ga Allah, yayi nadama kan abinda ya wuce, wata rana kuma ya sake yi, kuma ya sake tuba, to wannan adali kenan. Amma mutumin da ya dawwama akai wanda ba tuba, to wannan shine fasiki. An fahimta ko? To saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ba ma'asumai bane ba, su adalai ne. Ubangiji ta'ala ya bada shaidar kasancewa su adalai a cikin Alkur'ani. Don haka dole mu yarda da haka, kada laifin ɗaya daga cikin su yasa mu aibata masa ballantana mu aibata wa sauran waɗanda ma ba su yi irin wannan laifin ba. Ko da ya yi laifi, to yana da rinjayen aikin alkhairin da an yafe wannan laifin a sanadiyyar rinjayen aikin alkhairinsa. Shi yasa Mistah ibn Usasa, wanda yana cikin waɗanda suka yi yawo da jita-jita lokacin da aka yaɗa cewa ummuna Aisha radiyallahu ta'ala anha ta aikata fasikanci, yana cikin wanda suka yi magana. Hassan ibn Sabit shi ma yana cikin wanda suka yi magana. Haka Hamna tana cikin waɗanda suka yi magana. Aka ɗauki kwanaki manzon Allah na cikin damuwa, an zargi matarsa cewa ta yi kaza, irin abinda matar wani gama garin mutane ma idan aka ce ta yi aibi ne, ballantana matar shugaban halitta gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam. Ita ta damu, annabi ya damu, iyayenta suka damu, kowa ya shiga cikin damuwa. Aka yi tsawon kwanaki ana cikin wannan hali. Manzo Allah yana ta shawara da sahabbansa, ya shawarci Aliyu, ya shawarci Usman, ya shawarci wane ne wanda yace da shi, ai Allah madaukakin sarki ya halatta maka mata, kaje ka auro ta mala idan ta da ka sake ta kawai idan ka hankalinka bai kwanta ba ka nutsu ba. Wani kuma yace da shi, a'a ba abinda muka sani game da iyalinka sai alkhairi, rike iyalinka, bamu san komai ba da sunan sharri sai alkhairi. Har zai tambayi Barira bai wanda take kula da ita, yace ke ce kika san sirrin mace, sirrin mace sai mace yar uwarta, ke kike tare da ita, shin kin ga wani abu na tuhuma a cikin rayuwarta gaba daya? Tace wallahi in har akwai wani abu na tuhuma game da Aisha, to sai dai ka tuhumce da cewa yarinya tayi karama, zaka zo ka bata garin alkama, za a yi gurasa ta bari tumaki su cinye. Sai in matsala da wani laifi a duniya, to wannan shine laifin ta. Kaga wannan ai makurar yabo ne, shine suke cewa ta'kidul madhhi bima yushbihu dhamma a cikin babin balaga, a cikin balaga ma'ana kaga anan gurin yabanta tayi, cewa in tana da wani laifi a duniya wannan shine laifin ta, ka bata tsaron gari ta bari tumaki su cinye, kuma in banda wannan bata da wani laifi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayoyi goma asiri a cikin suratul nur dan ya wanke na Aisha. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm walladhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Ba dai ba kenan, laula idza sami'tumuhu dhanna al mu'minun wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkun mubin laula ja'u alayhi bi arba'ati shuhada فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يَعِظُكُمْ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ عَبَدًا أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ كُن يَكَبَّرَ مَنَ سُمُدِي دَيْ سَكَكِي أَيْ اللَّهُ وَدَنَّن آيَوَي دُك دَن أَوَنْكِنَا نَا عَائِشَة lokacin da aka wanke ta tatas aka ce ba ta da laifi karkashin waɗannan ayoyi, sai sayyidina Abubakar sai to daga yau sai yau duk taimakon da nake biya Mustafa na daina, tunda ya tsoma baki cikin lamarin yata ya zarge ta kan abin da Qur'ani ya wanke ta ya ce ba ta ba ni ba shi ba zan ƙara taimaka masa ba. Sai kuma Allah ya saukar da aya, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. بنجيتي كد وني ما ابوتين فلالا كد وني ما ابوتين يلودوكيا daga yau ya saki rantsewa cewa ba zai tallafawa ulul qurba dangi makusanta ba wal masakin da talakawa wal muhajirin da muhajirai yace ba zai taimaka musu ba, kar yayi wannan rantsuwar kar a sake yi. وليعفوا وليصفحوا su yafe su kawar da kai su mai da komai kamar bai faru ba. Ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum ko ba ku san Allah ya yafe muku? Wallahu ghafurur rahim. Sayyidina Abubakar ce wallahi ina san Allah ya yafe mu, wallahi ina san Allah ya yafe mu. Yazo me da dukiyar wajensa. Mahallin shahid anan gurin da nake so in kai ku gare shi, Mustafa yayi wancan laifi bayan hijira, inda za a kama shi da laifin sa da sai a ce wannan laifin ya rushe me hijirar da yayi. Amma da Allah ya kawo labarin sai ce wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin. Duk da wannan aikin zanubin da yayi, amma zanubin bai rushe hijirar ba, tana nan daram. Sai wannan ya ƙara fahimtar da kai hadisin Bukhari da manzon Allah ke cewa la'alla Allah tala ala ahli badrin fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Kamar Ubangiji ya kalli waɗanda suka halarci yakin Badar ne, ya ce kai daga yau ku yi duk abin da kuka ga dama na gafarta muku. To ta yaya mutum zai je yakin Badar kuma ka zo ka zage shi, ka zo ka la'ance shi, kuma ka ce kai kana son tafarkin tsira? Daga nan mun za ka gane taɓewar Shi'a waɗanda suke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Mahallu shahid da ya yan uwa, duk wannan maganar Abu Lubaba ce ta kai mu zuwa ga wannan, dan wani na iya daukan wannan sai ce ka gani ashe maha inta ne, dan gashi ma sai da Allah ce la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum antum ta'lamun. To amma dauki mabudin ayar mana sai da aka ce ya ayyuhal ladina amanu, kafin a ce la takunu Allah war rasula, ashe wannan abin da suka yi ko an ambace shi da suna khiyana amma bai rushe imanin su ba, imanin na nan, da ya rushe imanin da sai a ce ya ayyuhal ladina kafaru. To amma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu لا تكون الله والرسول وتكونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة كسنيتي ودوكيو ينكو وأولادكم دكما يأينكو فتنة دكا نسو فتنة أبن نفي جرباواتي وبنجي تعالى يقولك أخي دوكيا جرباواتي وجن نيمانتا دوجن كشيتا وجن نيمانتا هنية بيو كو هنير حلال كو هنير حرامو wanda ubangiji ta'ala ya kaddara masa cin jaraba sai ya neme ta ta hanyar halal ba ta hanyar haramun ba, wanda ya fadi a jaraba shine wanda zai nemi dukiya ta hanyar haramun. Sannan sai wajen kashewa wanda Allah ya masa gaman katar sai ya kashe dukiya ta hanyar halal, ba zai kashe ta hanyar aikin sabo ba, ba zai kashe ta hanyar fasadi da barna a ban kasa ba, wanda ko ya fadi a jaraba ru ubangiji sai kaga wato ainihin ya kashe dukiyarsa ta hanyar abin da yake barna, sabon ubangiji, almubazzaranci, shashanci da abin da zai jawo masa fushin Allah. Innama amwalukum wa auladukum fitna, sannan ƴaƴa kuma su kansu fitna ne a gare ku, ma'ana a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tsira a gaban Allah, a sanadiyar ƴaƴa mutum na iya tabewa hasara ta kama shi a gaban Allah. Duk wanda ya kyautata tarbiyar ƴaƴansa, ya koyar da su addini, ya koyar da su sana'a, suka zanto mutane nagari, suka zanto sun san ciwon kansu, suka zanto akan tarbiyya ta addinin musulunci, to kaga wannan ya ci jarabawar da Allah ya bashi, amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa ya rike daidai. Duka mutumin da ya sakaci ya kyale ƴaƴansa a hannun tauraron dan adam, a hannun talabijin, a hannun radio, a hannun kaɗe-kaɗe, a hannun computer, a hannun satellite, ya kyale wannan su ne za su yi saitin kwakwalen ƴaƴansa, to kaga wannan ya ci amanar da Allah ya bashi ta ƴaƴa. Ba ruwan shi da sun yi sallah ko ba su yi sallah ba, ba ruwan shi da ma ta kai shekarun balaga ta san cewa idan ta yi jini na al'ada sai ta yi wanka ya ake wankan ko ba ta kai wannan shekarun ba, shi bai sani ba. Ba ruwan shi da ɗan ya kai shekarun balaga ya san cewa ya zama ɗan adam cikakke da komai, jami'u takalif, yanzu ana neman shi da su, ana neman ya yi dukkan abin da aka wajabta wa sauran mutane, wato waɗanda suke baligai masu hankali, ko bai kai wannan shekarun ba. Kaga wanda ba ruwan shi da wannan abin da ya damu da shi, ya sa ɗan shi a makaranta ya kasance yana cin jarabawa, ya kware a lissafi, ya kware a turanci, ya kware a chemistry da biology, ya yi physics, ya yi menene, ya cinye. Amma ahalari ishmawi, arba'un hadis, juzu'u tabara, juzu'u amma, taimama zikirin safa, zikirin yamma, duk babu ruwan shi da wannan. To wannan ƙarshen hasara kenan. Kana gina gangan jikin ɗanka ne, ba ka gina ruhinsa. Ginin ruhinsa, ginin ransa, ginin zuciya shine gini na imani, gini na addini. Ginin gangan jiki shine gini na sana'a din, gini na boko, gini na noma, gini na kiwo, gini na dukkan wani abin da za a yi dan a rayu. Wannan ginin gangan jiki kenan. Yanzu kai ka zama hidimar gangan jiki kake yi, baka hidimar ruhi, wanda ruhi kuma shine rai, kuma shine dan adam din gaba daya. Saboda haka ƴaƴa amana ce, ƴaƴa fitina ce. Saboda haka lalle mutum yayi kokarin kiyayewa. Idan mutum yayi nashi kokari, ya karantar da su, ya yi kokarin tarbiyyantar da su, amma sai suka kangare, suka fandare ba da sakacinsa ba, to wannan ubangiji ta'ala ba zai kama shi da wannan ba. Da akwai waɗansu ma daga cikin annabawa ƴaƴansu sun fandare, amma ba sakacin annabawan ba ne ba. Annabi Nuhu ɗansa ya fandare, ya bunayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafirin, zo ka hau jirgin ruwa tare da ni mu tsira, ya ce a'a sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kaga kan garewa mahaifinsa, kaga nan ba za ka ce ba Annabi Nuhu ya sakacin tarbiya ne, a'a ya yi iyakacin nashi kokari, amma abin da ya faru shine ka'idar yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi ne ta haukan dan tun fil azal, sai ya kasance ya tabe. Abin da ake magana akai shine ya zanto sakacinka ko sakacinki game da danka ko game da ƴaƴanki, to wannan shine Allah zai kama ka da shi ko ya kama ki da shi. Amma in kai naka kokari, to ka riga ka fita har gaban Allah. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. سَلَّتِنْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
وبنجيتي يا أيها الذين آمنوا يا وطن دسكي إيماني إن تتقوا الله ينهر كنتل دوكوكين ألا kun san yi hijabi tsakaninku da azabar Ubangiji ya ja'al lakum furqana, to Ubangiji ta'ala zai sanya muku mafita, shine furqan. Wato malaman da suka yi wannan fassara sun alakanta wannan aya ne da ayar da ke cikin suratul talaq ko kuma suratul nisa'is sughra. Wato da Ubangiji ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, nan ma in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan yani makharajan, yan har kun tsare dokokin Ubangiji kun kiyaye dokokinsa yadda Allah kun furqanan zai sanya muku mafita daga cikin kowane irin kunci da za ku iya samun kanku a ciki. Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum, sannan kuma zai kankare, zai suturce sayyi'atikum laifukanku. Wa yaghfir lakum, kuma ya muku gafara. Lafazin takfiru sayyi'at da wato shi madda ta kafara duk inda take a cikin larabci ko alqur'ani tana nufin as-satru, suturce abu na boye sai a rufe shi. Yukaffir ankum sayyi'atikum, ga ayyukan barnan a fili sai Allah ya suturce su, an gane ku? Wa yaghfir lakum, kuma lafazin wato ghafara, wannan madda ta ghainun da fa'un da ra, ita ma duk inda ta zo a cikin larabci ko a cikin alqur'ani abinda take nufi lullube abu, boye abu. Da haka idan ce ghafara yaghfiru, ma'ana ya rufe ko yana rufewa. Daga nan aka samu al-mighfar da aka ce a cikin hadisi, manzon Allah ya shiga Makka a ranar da aka yi fatahu Makka, wa alaihi wa ala ra'sihi al-mighfar. Wato mighfar shine hular kwano ko kace kwalkwali a Hausa tsantsa, ma'ana abinda yake suturce kai ko da an sare ka da takobi ba za a samu kanka ba, dan saboda kwano ne ko kuma karfe ne, wato idan an harbe ka da mashi ma duk ba zai maka lahani ba. Kaga dai hular kwano kenan, kaga al-mighfar, kaga ai mimun kawai aka kara, amma ghainun da fa'un da ra'un din suna nan. Kaga mighfar abinda ke suturce kai. Da haka yukaffir ankum sayyi'atikum, yana lullube kurakuranku, wa yaghfir lakum, ya suturce su, wato kamar tawkidi ne, domin al-ghufran din shine dai at-takfir. Ina fata an fahimta wannan, ya zama at-tawkidul ma'nawi kenan. Tawkidul ma'nawi a larabci shine a karfafa lafazi da wani lafazin mai irin ma'anarsa, amma da at-tawkidul lafzi ne shine sai a kawo lafazin guda biyu, wato a faɗe shi a sake maimaita shi. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, kaga wannan tawkidul lafzi kenan, takrarul lafzi marratan ba'da marra, hayhata hayhata lima tu'adun, kaga lafazin da aka maimaita. Amma at-tawkidul ma'nawi ko shine sai a kawo lafazi, sai a kawo mai irin ma'anarsa dan ya karfafi na gaban, ya karfafi na bayan, na bayan suna tare da na gaban ta fuskar ma'ana. Yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadli azim, ubangiji ta wala ma'abucin falala ne. Ina ganin ko ban tsaya ba, ya kamata ku ce tsaya haka, saboda duka na sauka ne minti 30 kafin fara tafsirin nan, saboda haka sai mu dakata a nan gurin. Ubangiji ta